kamar yadda ma binciken likitoci suka tabbatar. An fi samun wannan matsalar ta sarar mace zai a irin wannan lokaci na damina, wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kamar fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan sarar mace zai kyauta. To sai dai kuma yanzu haka fa a jihar Adama da ke ma da yawan manoma, tsadar maganin kashe dafin mace zai na ko sanya majinyata na sarar mace ji kaura cewa asibitocin gwamnati inda masu koma amfani da na gargajiya. Tsadar maganin da yanzu ya koi tashin goron zabi, inda ma kowane shaka kuma allura guda ake siya akan naira 40,000 ga mare tabbakin dan uwan wani da aka kwantar a asibitin kwararru da ke Yola, wato Yola specialist.
Kasan Allah, mun gaskiya babu wani tsatsa ba talaka za su dinga mutuwa ba. Wallahi babu asibitin wani ya yi kokari 40,000 ya siya. Ironically, doctor ya rubuta 3 times a day and it is blank open for our specified date. Wallahi, the family has to evacuate the guy. Why abu na 40,000 times 3 per day? Doctor, why abu ni? Ya yi kwana uku. That's been about 300 million.
Da mako haka ta fa bata cimarwa ba, don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba. Hakanan shi ma daraktan sashin samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulagoro. To sai dai kuma da na tuntube shi ta wayar salula, jami'in hular jama'a na asibitin kwararru Mr. Ezekiel Matayes ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus.
To dan wannan maganin zai yi tsada, sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada. Na biyu, ko da ma bai da tsada, lokacin corona ne sai ka samu cewa magunguna sun karu don ba tafiye-tafiye, ba jirgin sama, ba tafiye-tafiye motoci. Uku, ba mu da yawan rahotanni na cizo na tsaron macizai suna dan kalilan a wuri mu sanan. To shi yasa ko dama akwai sai ka samu cewa za su yi tsada, because ba mu cika samu ba. Amma kawai ga a makwabta kanmu a gefen Gombe din da sauransu, to yawanci suna da damuwa, damuwoyi ne. To sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talakawa da wannan abun ya same su, sai su samu rangume ga jinyan in maciji ya sare mu.
To wai ko shi ma ya ake gane sarar maciji ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti? Malam Muhammad Kabir Inuwa, wani jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara.
Na farko, me ke kawo sarar macizan nan ne musamman a wannan lokaci?
Yawaitar macizan a dazuzzuka, saboda daidai yanzu suke yin koyaye sun ingishiya kuma, sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake himman yin nomansa.
Kuke aiki a irin asibitoci na karkara sun su haka ne? Kaman akwai magunguna a irin asibitocin karkara?
Gaskiya ana samun karancin magunguna, kuma kuma an ce babu, sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari. Amma dai kaman a ƙauyuka gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan cizon maciji gaskiya yana karami. Samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa, kulawa da gaggawa nake son ce. Amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti, ba kuma maganin da za a baki na gaggawa, to a wannan lokacin din da barbaru ake irin na wato kenan mazauna karkara. Abu na farko da ya kamata su ayi shi ne, idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma a ina ne ko a cikin damuna ko rani, abin da ya dace da shi shi ne a lokacin da yake motsa jikinsa, jininsa na tafiya da gudu a cikin ciki. To a zamanin nan, idan maciji ya sari mutum, abin da za a yi na farko shi ne a ɗaure gurin don ya hana jini tafiya cikin wato kenan jikinsa.
Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan, wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara. Ibrahima Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.